Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiya. Masu sauraro assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Hanifa Kabiru da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 19 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hanifa da kanin labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaka da ƙasar Rasha. Tana mai watsi da damuwar da Amurka ke nunawa dangane da ƙaruwar ƙawancen soji tsakanin Tehran da Moscow. Gwamnatin Birtaniya ta ce za ta tura dakaru 1,200 da za su cika guraben durobin motar ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki. Masu amfani da kafar Twitter ba za su iya yin alaka da wasu shafukan yanar gizo masu hamayya da juna ba.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yaki da 'yan ta'adda da aka kaddamar da Abuja da jihohin da ke kewaye yana yin tasiri.
Wannan operation G7 tsara mun kakkama waɗannan masu ɗauke mutane suna karban kuɗi, wato kidnappers.
Bayan kammala gasar cin kofin duniya inda Argentina ta ɗau kofi bayan gumurzu da ƙasar Faransa wadda ke rike da kofin a baya, masu fashin baki cewa suke
ƙasar da take so ta ci gaba sai ta tabbatar da cewa ta raya league ɗinsu na cikin gida ya samu kowa da kumare.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don jin kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaka da ƙasar Rasha. Tana mai watsi da damuwar da Amurka ke nunawa dangane da ƙaruwar ƙawancen soji tsakanin Tehran da Moscow. Kasashen yammaci dai na zargin Iran da kaiwa ƙasar Rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa, waɗanda ake zargin an yi amfani da su wajen kai hari a ƙasar Ukraine. Sannan sun ƙaƙabawa Tehran takunkumi wadda ta musanta zargin. Shugaban hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya shaidawa gidan talabijin na PBS a ranar Juma'a cewa haɗin gwiwar soji tsakanin Iran da Rasha na haifar da barazana ga ƙawayen Amurka a gabas ta tsakiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce kalaman ba su da makama, ya kuma ce wani ɓangare ne na yaƙin farfagandar da Amurka ke yi da Iran. Gwamnatin Birtaniya ta ce za ta tura dakaru 1,200 da za su cika guraben durobin motar ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki, yayin da ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati da dama suka shiga yajin aikin mako guda kafin Kirsimeti. Ma'aikatan motar ɗaukar marasa lafiya za su fara yajin aikin ne ranar Laraba, inda za su haɗa da ma'aikatan jinya, ma'aikatan jirgin ƙasa, jami'an fasfo da ma'aikatan gidan waya, waɗanda dukkansu ne ke fara yajin aiki a makonni masu zuwa. Yajin aikin Birtaniya mafi girma a cikin shekaru da yawa ya biyo bayan matsalar tsadar rayuwa sakamakon hauhawar farashin abinci da makamashi. Ƙungiyoyi suna neman ƙarin albashi don daidaituwar hauhawar farashin kayayyaki, wanda ke gudana kashi 10.7 a cikin 100 a watan Nuwamba. Gwamnatin masu ra'ayin mazanjiya ta ce ƙarin tsadar rayuwar da ta wuce kashi 10% zai haifar da hauhawar farashin kayayyaki. Masu amfani da kafar Twitter za su iya yin alaka da wasu shafukan yanar gizo masu hamayya da juna ba, ciki har da abin da kamfanin ya bayyana a ranar Lahadi a matsayin hanyoyin da aka haramta, wato Facebook, Instagram da Mastodon. Wannan dai shi ne mataki na baya-bayan nan da sabon mai kamfanin na Twitter Elon Musk ya ɗauka na murƙushe wasu jawabai bayan da ya rufe shafin Twitter a makon da ya gabata, wanda ke bin diddigin tashin jirginsa. Mun san cewa da yawa daga cikin masu amfani da mu na iya yin aiki a kan sauran kafofin watsa labarun, duk da haka nan gaba dandalin Twitter ba zai sake ba da damar tallata waɗansu dandalin sada zumunta kyauta a kan Twitter ba, in ji kamfanin a cikin wata sanarwa. Shafukan da aka dakatar sun hada da manyan kafafen yanar gizo irin su Facebook, Instagram da abokan hamayyar Mastodon, Tribal, Nostril, Post da Truth Social na tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kamfanin Twitter bai bayyana dalilin da ya sa jerin sunayen ya hada da waɗannan rukunan yanar gizon guda bakwai ba, amma ya bar wasu kamar Parler, TikTok ko kuma LinkedIn. Har ila yau kamfanin Twitter ya haramta tallata hanyoyin haɗin yanar gizo na ɓangare uku kamar Linktree, wanda wasu ke amfani da su da nuna inda za a iya samun su a shafukan yanar gizo daban-daban. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan, biyo bayan matsalar tsaro da ta sa babban birnin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwa jihohi guda shida da ke makwabtaka da birnin suka kaddamar da wani shirin samar da tsaro na haɗin gwiwa da ake kira Operation G7. A wannan karon an sake kaddamar da kashi na biyu na wannan shirin. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Operation G7 wani shirin tsaro ne na haɗin gwiwa da ya kunshi Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, da wasu jihohi shida da ke zagaye da babban birnin don tunkarar kalubalen tsaro, ire-iren garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, aika-aikar 'yan bindiga daɗi da sauran miyagun laifuka. A baba nan an sake kaddamar da kashi na biyu na shi wannan shirin samar da tsaro, wanda kwamishinan 'yan sandan Abuja CP Babaji Sunday ke jagoranta. Na tambayi kwamishinan 'yan sandan na Abuja, shin ko kashi na farko na wannan shirin ya cimma manufa?
An cimma burinsa sosai. Wannan Operation G7 tsara mun kakkama wa'annan masu ɗauke mutane suna karban kuɗi, wato kidnappers. Mun kama bandits wa'anda su kuma sai su zo kawai su dinga farma mutane a cikin garuru, ko barin kamai makamai da dama, har da su G3 rifle da su GPMG. AK-47 da artashu da yawa sosai, kuma da dai sauran castilin duk mun yi recovery.
Yanzu da yake an kaddamar da kashi na biyu, shi kuma ina ka dosa?
Shi ma kuma hakan ne, mun dosa cewa ƙauyuka wa mun flushing din su wayannan bandits da kidnappers din, sannan kuma mu ba wa mutane assurance, confidence building, cewa su yi ayyukansu na ɗiban amfanin gonakinsu cikin kwanciyar hankali, suna ganin mu muna ta patrol na ƙauyuka. Kuma kar mu manta, duka jami'an tsaro ne, Army, Navy, Immigration, Air Force, Police, DSS, Civil Defense.
Commissioner, a kwanan nan mahango ka kamar kana jawabi a wani haɗin gwiwa na sojoji da 'yan sanda, kana musu bayani, kawai me kake ce musu ne?
Ina ce musu birnin tarayya Abuja na shi Operation G7 din su yi ta bisa kan ƙa'ida. That is professionalism. Su tabbatar kuma wa'annan kidnappers ko bandits din, yadda na faɗa, sannan flushing din su wa'annan bandits da kidnappers din, jama'an gari kuma da mutanen al'umman FCT su kuma su ci gaba da hada-hadansu cikin kwanciyar hankali, insha Allahu ba abin da zai same su.
Mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Abubakar MS, na ganin wannan yankuri ya zo daidai lokacin da ya dace.
Kaga wa'annan jihohi guda bakwai da suka zagaye Abuja, ta kowane hanya in za ka shigo Abuja akwai matsalan tsaro, kuma a ce 2 kilometers zuwa cikin birnin tarayyar Najeriya abun kunya ne. Don wannan haɗin kai zai taimaka, saboda su 'yan sanda za su iya bada gudumawa yadda suka saba, sai a samu a fafatiki wa'annan mutanen, su 'yan ta'addan da barayin inda su, to daman inda shi ya halaka da wa'annan sojoji da sauransu zai iya taimakawa, inda har karfin wuta, fire power ya fi karfin su 'yan sanda, sojojin za su iya taimakawa. Su sojojin ma ai aikin da suke yi kaman a arewa maso gabas da arewa maso yamma, su ma haɗin kai suke yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da ya kawo mana wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yada sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Rundunar sojin Amurka ta sanar da kai wasu sabbin hare-hare ta sama kan mayakan Al-Shabab guda biyu a jihar Hirshabelle ta Somalia. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar sojin Amurka Afirka ta ce an kai hare-haren biyu ne na kara kai kan kungiyar a ranakun 14 da 17 ga watan Disamba a kusa da garin Adele da ke gabar teku. An kai harin ne bisa bukatar gwamnatin tarayyar Somalia da kuma goyon bayan sojojin kasar Somalia. Harin na farko ya faru ne a misalin a nisan kilomita 176 arewa maso gabashin Mogadishu, inda aka kashe 'yan ta'adda 7, yayin da hari na biyu ya kai kimanin kilomita 220 daga arewa maso gabashin Mogadishu, inda aka kashe mayakan Al-Shabab 8. Binciken farko na rundunar sojojin Amurka a Afirka ita ce ba wani farar hula da ya jikata ko aka kashe a duka hare-haren biyu, a cewar AFRICOM. Dubin dubatan 'yan kasar Argentina ne suka kwarara a titunan birnin Buenos Aires a ranar Lahadi da ta gabata, cikin farin ciki bayan nasarar da suka samu a bugun fenariti a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya da Faransa ta yi da 'yan kasar kudancin Amurka a karon farko tun shekarar 1986. A wasan da aka buga cikin fargaba da cizon yatsa a kasar Qatar a gaban magoya bayan kimanin 88,000, Argentina ƙarƙashin jagorancin tauraro Lionel Messi ta ɗauki kofin duniya karo na uku bayan da ta lallasa Faransa mai rike da kofin gasar da ci 4-2 a bugun fenariti bayan sun tashi 3-3 bayan ƙarin lokaci. Ban yi tsammanin hakan ba. Abu ne mai wahala, amma mun yi hakan, godiya ga Messi, inji Santiago mai shekaru 13, yana murnar nasarar da aka samu tare da iyalinsa a gaban gidan Buenos Aires na tsohon dan wasan ƙwallon ƙafa Diego Maradona, wanda ya jagoranci ƙungiyar a shekarar 1986. Masu dauke da tutoci da huluna da fitattun rigunan ƙasar masu launin shuɗi da fari, 'yan Argentina sun mamaye birnin Buenos Aires da sauran fitattun wurare a cikin mintuna kaɗan bayan nasara. A duk faɗin ƙasar an gudanar da wasu bukukuwa.
Fadi ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma murmurinmu koma ga rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, a jiya aka gammala gasar cin kofin duniya da aka fafata tsakanin kasashe 32 a kasar Qatar, bayan wani gumurzo da aka yi a wasan ƙarshe tsakanin Argentina da Faransa, inda Argentina ta doke Faransa ta bugun fenariti da ci 4-2 bayan sun yi ci 3-3 da juna a wasan da suka yi na mintuna 120. Malam Awal Muhammad mai sharhi ne akan harkokin ƙwallon kafa a birnin Kumasi, cewa yake tarihi ne maimaita kansa.
Abinda na sani, kami a yi wanga wasa, ni dai na fari makaina kamar Argentina za ta yi nasara. Domin in ka duba tarihin da ya faru cikin World Cup duka, yawanci yana zuwa in favor of Argentina. Domin Argentina ya doki World Cup sau biyu, 1978-1986 kami a buga wanga. Kuma in Argentina za ta doki World Cup duka, Poland na qualify daga group. 1978 Poland ta qualify group, 1986 Poland ta qualify group, sai karin ga kuma Poland ta qualify group, shi sa ya faru Argentina ta win World Cup. Aje wannan kuma, in Argentina za ta doki World Cup duka, third group game shine waka ce group game nan, match da za su buga cikin group na uku, number 10 jersey Argentina na yar penalty. 1978 Mario Kempes ya yar penalty, 1986 Diego Armando Maradona ya yar penalty, shekaran ga Lionel Messi ya yar penalty against Poland, shi sa wannan kuma ya faru. In ka aje wannan, 1986 Argentina ta doki World Cup, kuma wannan shekara Morocco ya zama farkon African country da aka kare group stage yayin je gaba. Shekaran ganka kuma duba, Morocco ya je gaba, kuma wannan kuma Morocco ta yi tarihin da ta zama na first African country da ta kai semi final, bai taba faruwa ba. Wannan ya faru, ya sa Argentina ta ci kofin gasar, tarihi ta maimaita kanta.
Ranka da dai mu duba Lionel Messi, shi ne wanda aka baiwa gwarzo na wannan gasa gabaki daya. Jama'a na korafin cewa kasancewa Kylian Mbappe ya zura kwallaye uku kuma ya zura na penalty guda na shine wanda ya cancanta. Kana ganin ka musunta wannan korafi da ake yi ko dai ainihin wato Lionel Messi shine wanda ya cancanta da a bashi wannan gwarzo.
Zana ce kaman Lionel Messi tun da ya soma kwallo a cikin buga gasar na yance maka wanga ne gasarin Qatar shine wanda saga kaman ya samu kanshi ya buga ya nuna shi gwarzo ne, domin ya fara zuwa Germany 2006, ya zo South Africa 2010, ya zo Brazil 2014, ya zo Russia 2018, sannan kuma ya zo Qatar 2022. To kaga wanga gasar ya nuna kuma za ka duba kowane stage ya ci go, group stage, round 16, quarter final, semi final. Kuma kowane matchin da ya buga, banda match dai zaka ce shine bai samu gwarzo man of the match ba. Yawancin matches da ya buga duka shi ya win man of the match. She says gaskiya Mbappe wallahi ya nuna kaman yana kokari a matsayin shi na saurayi, amma wayanda suka doki abin ga wannan matsayi suka ba gwarzo tournament duka suka doki suka ba Messi, na ce maka ni da su mu yi rai.
Awal Muhammad kenan mai sharhi akan harkokin kwallon kafa a birnin Kumasi. Na tuntubi Malam Nasir Zaharuddin mai fashin baki akan harkokin kwallon kafa a Najeriya, wanda ya bayyana mana irin abin da duniya za ta gani a gasar cin kofin duniya ta gaba. Yana mai cewa
baba mun ga rawar Qatar ta taka a wannan 2022 wasan mu na gaba da muke kokari a yi wanda za a yi kai shine wasan da za a yi na 2026 waɗanda kasashe uku sune za su dauki bakuncin wasan, wanda suka hada da kasar Amurka da kasar Mexico da kuma kasar Canada. To kaga a wannan wasan zai zo da bambanci da wannan wasa da aka yi na Qatar, saboda waɗannan filayen wasannin da aka yi za su kusan ninka wanda aka yi a Qatar. Domin yanzu kasashe za su ƙari daga 32 zuwa 48, kuma Afirka kanta yanzu da kasashe biyar ne suke wakiltarta, amma yanzu 9 or 10 ne za su wakilce ta. 9 or 10 saboda 9 za su fito daga Afirka, kuma za a samu ƙasa ɗaya a Afirka da za ta je ta yi gasa da wata nahiyar domin a sami wadda za ta fito a tsakaninsu. To in ta Afirka ta fito kaga an samu 10 kenan. Kuma ganin irin rawar da Morocco ta taka, ko shakka babu yanzu za a tsore shi yawan shiga kungiyoyi na kasashen Afirka. Baba Yakubu,
to kana ganin wannan adadin da za a baiwa Afirka zai iya yin tasiri wata kungiya daga Afirka ta kai wasan karshe ko ta dau kofi?
Ai, ba a nan take ba, domin ba yawan kungiyoyin da suka wakilci na iya ce yake tabbatar da waye zai ci kofi ba. Ai, iya wasa ne. Kuma abin da ya kai Morocco ta kai inda ta kai da kuma yawancin tumatuman Afirka na wannan gasar da aka yi, za ka ga duk kocinsu ɗan asalin ƙasashensu ne. Ita ƙasar Morocco ta kai ɗan koci ɗan cikin gida wanda shi ne kocin ɗan yaran suka kai inda suka kai. Kuma ita kanta ƙwallo a cikin ƙasar Morocco ta yi nisa a ainihin. Suna da tumatumai da yawa waɗanda suke gasa daban-daban, ko da yake su ba suna da 'yan ƙwallo waɗanda suke buga a wasu ƙasashen waje. Amma dai gyara league na cikin gida yana taimaka Thailand. To duk ƙasar da take so ta ci gaba sai ta tabbatar da cewa ta raya league ɗinsu na cikin gida, ya samu kowa da kumari yanda zai iya ajiye yawan 'yan wasansu a cikin gida, yadda in an zo zaɓa waɗanda za su yi wa ƙasa aiki ko ku za su yi wa ƙasa buga bol, to za ka ga cewa yawansu a cikin gidan ma suke yi wasa.
To Malam Nasiru Zaharuddin ke nan mai sharhi akan kwallon kafa a Najeriya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau shirin zai fara dukan shirye-shiryen da muka kawo muku na shekarar 2022. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfila Haji. Masu Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kamar yadda aka saba kan tabo lamarin da suka shafi yaki da cin hanci da rashawa, bin kadin marayu, haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. Daga wannan shiri za mu fara bitan shirye-shiryen da muka gabatar muku a shekarar 2022 mai ban kwana. Inda in Allah ya kai mu watan Janairun shekarar 2023 za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shirye na abubuwan da suka faru da dama. Wasu masu ban takaici, wasu masu ban al'ajabi, wasu ko zargin zamba ne cikin aminci. Da duk za mu bi don marawa gaskiya baya. In za a tuna a shekarar mun baku labarin matsala da aka samu wajen ba da kwangila a ƙaramar hukumar Abuja Amak, lokacin da Abdullahi Kandido ke jagoranci. Muhammad Bello Umar mai kamfanin Fahazata Nigeria Limited ya samu kwangilar gina shagunan kasuwa kan kuɗi sama da naira miliyan 134 ta hannun shugaban jam'iyyar APC na Abuja a lokacin Baba Abbas. Muhammad Bello, wanda ya kashe kuɗin kafin alƙalami na miliyoyin naira, ya wayi gari ba kwangilar kuma ba ma kuɗin da ya kashe, inda aka ce an yi wa 'yan siyasa alheri ne da su. Muhammad Bello da ya kawo ƙorafin shirin nan, inda muka tuntuɓi duk masu ruwa da tsaki don bin kadinsa, amma cikin ikon Allah ya fita ƙasar Masar don jinya, kuma Allah ya masa cikawa a can. Ga zantawa da yi bisa kulawar wannan shiri da shugaban jam'iyyar Baba Abbas kafin ya yi tafiyar.
Wannan magana shekaru hudu kenan, kuma ka yi an ƙaura sulfi guda 100. Mun ya ƙaura sulfi 100 da kai, ko dai ba a cika ba. Mun je mun zo da ni da kai da Kandido a kan issue ɗin. Kandido ya alƙawura sun kai guda 40, ko dai bai cika ba. Yi magana excess crude oil, in an ba da kuɗi za a yi wani abu. Da na zo na buɗe wuta na ce zan je media, ya sake ba da haƙuri ya ce na sun ka gaishe a gaba maganan nan. Mun zo har mun magana ta kan cewa ga maganar revenue, hanyar da za a yi da ni da ku mu rabu lafiya, duk an yi wannan da ni da Kandido. Kuma kai a matsayinka na party chairman, you work hand in hand da council, haka ne ko? Kai party ne, su kuma council. Saboda haka kai kaɗai ba abin da ka iya sai tare da su. Kuma a wuri na ce maka Kandido makaryaci ne, ka ce a'a. Ko so abin da an shekara hudu ba ku yi muru funds ɗin kuɗi na ba, sai yanzu na cikin wata uku kana gani chairman za ku yi? Kuma an ka lura maganar da muka yi da kai last contract na kotun da an yi na farko ba kai ni sai ba. Saboda haka maganar contract ba ni so a yi muru funds ɗin kuɗi na, tunda kuɗi kun ara ne kun aikin jam'iyya da shi. Saboda haka a yi muru funds ɗin kuɗi na. Saboda haka ni duk maganganun da ai shekara hudu ba iya yin shi ba, cikin wata uku da ni ina kallo kamar tatsuniya ne. To amma tun daga Nasiru kuna magana da shi, kuma kun shirya za ku yi da kai da Nasiru, ka gani yanzu ba wani abin da zan ce ni dai na zama dan kallo.
In za a tuna, tsohon shugaban karamar hukumar Abdullahi Kandido, wanda a yanzu ministan Abuja Muhammad Musa Bello ya naɗa kan mukamin mai kula da sashen sufuri na birnin, ya ce bai ba da umarnin karɓar kafin alƙalami ba, amma zai duba batun.
Dole aikin gwamnati ai ba za a ce kawai domin wanda yake kan kujera ya tashi shi kenan harkokin sa, ba za ta yiwu ba. To kuɗin sa na nan, kuma dole wannan kamfanin ta nemi haƙƙin sa ta biya shi. Ina kira ga wannan Alhaji, don Allah ya koma wannan wurin kamfanin. Akwai sabon ɗan jirma aikata sabobi, su je su duba abin da ya kamata, sannan su ɗauki matakin gyara. Ko ina na ofis ko ba na nan, haƙƙin sa ya dana, kuma dole a sauke ni haƙƙin sa.
A yanzu dai Baba Abbas da kuɗi suka bi ta hannunsa, ya yi alkawarin bin duk hanyar da ta dace don karɓawa magada haƙƙinsu.
Na yi maka tabbaci a wancan karan, shi ma ya gaya maka iya ƙoƙarin da nake na ganin cewa tun yana raye da yardan Allah ta'ala, duk yanda za mu bi haƙƙinsa ya fito a lokacin yana nan zai yi, bare kuma yanzu da abu ya zama na magada. Tunda har muna da hannu a ciki, kuma mun san dokokin musulunci a kan haka, biiznillahi ta'ala za mu yi ƙoƙari iyayenmu mu ga yadda za a fitar da wannan haƙƙin.
A shekarar mai ban kwana, mun kawo ƙorafin tsafin ma'aikatan wutar lantarki PHCN da aka sayar da jarinta a shekarar 2013, inda kimanin ma'aikata 50,000 suka rasa aiki. Kazalika ya zama ba a biya su haƙƙin sallama daga aiki ba, da hakan ya jefa rayuwarsu cikin matuƙar damuwa, inda bayanai suka nuna wasu daga cikinsu sun yi fama da rashin lafiya, yayin da wasu ma rai ya yi halinsa.
Sunana Maimuna Hussaini, ex-PHCN staff, na yi aiki a Gwagwalaga, Abuja. tun lokacin da aka privatization zuwa yau aka saida kamfanin wutar lantarki, gaskiya wahalhalu muke ta sha saboda duk hakokinmu da gwamnati ta mana alƙawari ba ko guda ɗaya da ta cika.
A sunana Zakar Nasarawa, kuma ina karkashin gudunmuwar Kano zone na hukumar NEPA. Abin da yake tafe da mu da kukanmu ga hukuma shi ne lokacin da aka sallama ma'aikata aka yi musu alƙawarin cewar za a biya su kuɗaɗensu kuma za a tafi da su a yi aiki da su na tsawon shekara biyar ba za a sallama kowa ba. To mun zo mai wata ɗaya ba ko biyu a cikin tafiyar aka zo aka ba kowa takarda aka ce an sallame shi, kuma babu maganar kuɗin da aka yi alƙawarin za a bayar.
Shirin nan ya tuntuɓi babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan wuta Kwamar Jo Ajeru, wanda ya ce a baya ya samu saɓani da ma'aikatan, amma yanzu zai wuce gaba don bin haƙƙinsu. Ba da ɓata lokaci ba, Ajeru ya kira wani yajin aikin da ya sa aka kashe wutar lantarki da ta shafi dukkan Najeriya, inda nan take gwamnatin Buhari ta hannun ministan kwadago Chris Ngege ta kira taron sulhu da alwashin biyan ma'aikatan haƙƙinsu ta hanyar bitar lamarin da kwamiti na musamman da aka kafa. Ga abin da jami'in ƙungiyar kwadugu kamar Nasir Kabir ke cewa kan matakin.
Wanda ina mai tabbatar maka sa bakin da muka yi ko in ce ƙorafin da ka kawo, mun dubi girmanka ko mun dubi wato matsayin yadda kake mu'amala da al'umma, har ya sa kaga kamar ni duk daban da lafiya har na shiga wannan magana, kuma yadda ne alƙawari ko in ce alƙawarta maka cewa zan yi magana da Ajeru, to alhamdulillah ya sauko kuma na lallaba shi mun yi magana na fahimta, wanda ya kai ga aka yi zanga-zangan nan kuma aka yi yajin aiki. To ina mai tabbatar maka kwamitin nan yanzu dai abin da muka sa ido shi ne mu ga wato ranan da muka ɗiba musu na wa'adi da in ya cika ba ya wani abu ba, to ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da mun sake jaye dukkan wutar Najeriya gaba ɗaya, kuma akwai matakai na gaba da ina jin wato wannan ƙungiya take shirye-shirye wanda ba zan so in faɗe shi a yanzu ba, amma za mu ma ita gwamnatin Uzo yi mu gani, tunda shi ministan wato kwadago ya shiga wannan al'amari ya ce lallai-lallai zai gana da wato ministan shi wutar lantarkin da kuma shauran wa'anda suke da ruwa da tsaki duk suna cikin wannan kwamiti, har da shi kanshi wato daga ita kanta ƙungiyar wato wutar lantarkin akwai mutum biyu da aka ɗiba duk suna ciki. Saboda haka duk abin da aka yanke ina mai tabbatar maka za mu sanar da ku. To amma alhamdulillah dama muna so mu kuma miƙa godiyarmu wa ita kanta Voice of America da ta shiga wannan wato al'amari. Alhamdulillah dama abinda muke faɗa kullum kenan, mu a ƙungiyance ƙungiyar kwadago a kodayaushe a daidai muke da mutum ƙari wato al'amura ko in ce al'umma damuwar da ke damun al'umma.
Har yanzu dai shirin nan yana jiran cika alƙawarin gwamnati na biyan waɗannan ma'aikata haƙƙinsu. Masu sauraro, a nan za mu ja aya, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban bita. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Kaya, ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Kuma da lagashe ka yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaka da ƙasar Rasha, tana mai watsi da damuwar da Amurka ke nunawa dangane da ƙaruwar ƙawancin soji tsakanin Tehran da Moscow. Gwamnatin Birtaniya ta ce za ta tura dakaru 1,200 da za su cika guraben direbobin motar ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki, yayin da ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati da dama suka shiga yajin aiki mako guda kafin Kirsimeti.
Da masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri.